Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Kuma an sha ruwa lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Aisha Ma'azu. Muke tafa da shirin nuna karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Laraba, 12 ga watan Afrilun 2023. A cikin shirin za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a Najeriya sun yi kira ga 'yan siyasa da malaman addinai a ƙasar da su tabbatar da cewa sun ɗaukaka hanyoyin da za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a watan Mayu mai zuwa. Muna tafa da shiri na musamman akan sana'ar kabu-kabu, wato okada, a shiyar kudu maso yammacin Najeriya, wanda Mustapha Nasir Batsari ya shirya kuma zai gabatar. Muna kuma ɗauke da karatun Alkur'ani mai tsarki da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan, ga Aisha da labaran duniya.
Masararo, barkanku da dare da fatan an sha ruwa lafiya. Asibitoci a Kamaru suna samun ƙaruwar masu fama da cutar makanta, cutar da ake kamuwa da ita a dalilin cizon wani guda da yake, wato yake yaɗa ƙwayoyin cutar. An tura ɗaruruwan ma'aikatan jinƙai zuwa yankunan karkara da suke bakin ruwa domin ƙarfafawa mutanen da suka kamu da cutar gwiwar neman magani. Onana ya ce har yanzu baya gani, duk da cewa wani mai maganin gargajiya ba shi magani bayan da ya kamu da cutar tsawon watanni. Ya ce ya imani cewa maƙiyansa ne suke baƙin cikin yabanyar da ya samu a gonarsa na koko a bara suka mishi asiri. Ma'aikatan jinƙai sun ce Onana yana fama da makanta ne saka, wato bisa dalilin wannan cizon wannan kuda, cutar da ta fi kamari a nahiyar Afirka, inda aka yi samun kaso 99 na cutar. Ma'aikatar kula da lafiyar jama'a ta Kamaru ta ce asibitoci a Lekki, cibiyar gudanarwar sa'a, sun ba da rahoton ɗaruruwan sabbin kamuwa da cutar ta makanta cikin watanni ukun da suka gabata. Gwamnatin ƙasar da ke Afirka ta tsakiya ta ce a yankunan da aka samu matsalar ambaliyar ruwa da kuma sabbin gonaki inda suke kusa da rafuka, wanda ya ja hankalin mutane suka koma zama a wuraren, ne aka samu ƙaruwar cutar. Masana ɓangaren kiwon lafiyan ido sun ce hukumomin jinƙai da ma gwamnatin Kamaru sun yanke shawarar haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen samar wa asibitin gundumar sa'a kayayyakin aiki da kuma wasu asibitoci da ke kewaye da inda aka samu ƙaruwar cutar ta makanta. A yau Laraba, jami'an ƙasar Ukraine sun yi alawadai da Rasha bayan wani hoton bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunta da ke nuna wani mutum cikin kaki yana yanka kan wani mutum wanda tufafinsa suka kunshi wata alama da sojojin Ukraine suke sakawa. Kamfanonin dillancin labarai basu kai ga tantance sahihancin hoton bidiyon ba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani saƙon bidiyo da aka wallafa a yau Laraba cewa akwai wani abu da babu wani a duniya da zai kau da ido a kansa, yadda waɗannan marasa imani suke kisa. Zelensky ya ce hoton bidiyon na nuna kisan wani ɗan Ukraine da aka kama, kuma wajibi ne kowa ya mai da martani a kai. Kakakin gwamnatin Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa hoton bidiyon yana tada hankali, haka kuma akwai buƙatar tantance sahihancinsa. Wata tawaga daga Iran ta isa Saudi Arabia a yau Laraba domin share fagen sake buɗe hulɗar diplomasiya, yayin da ƙasashen biyu na yankin Gulf da ke adawa da juna suke shirin daidaita ƙawance shekaru 7 bayan da suka samu saɓani. Sanarwar ta zo ne 'yan kwanaki kalilan bayan da ayarin Saudiya suka kai irin wannan ziyara a babban birnin Iran sakamakon wani taro mai cike da tarihi tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu a China, waɗanda suka sha alwashin kawo wato kwanciyar hankali a yankin mai fama da rikici. Tehran ta ba da sanarwar cewa an gayyaci shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi zuwa Saudi Arabia, ziyarar da za ta kasance irin ta farko tun ziyarar da Muhammad Haitami ya kai a shekara ta 1999. Riyad ta yanke hulɗa da Tehran a shekara ta 2016 bayan Iraniyawa masu zanga-zanga sun kai farmaki a ofishoshin wato jakadancin Saudiya, biyo bayan aiwatar da hukuncin kisa kan malamin shi'an Saudiya Nimr. Ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin mulkin soji ta Myanmar ta tabbatar da cewa ta kai mummunar harhare ta sama kan wani ƙauye inda dakarun ƴan adawa suke gudanar da wani biki. Kakakin gwamnatin soji Zaw Min Tun ya faɗa a yau Laraba cewa an kai harin a yankin Saigon dake arewa maso yammacin Myanmar a jiya Talata a yayin wani bikin wato biki na rundunar tsaro ta PGF. Wani sashen soji na gwamnatin haɗin kai da soja kuma suka hamɓarar a ranar 1 ga watan Fabrairu shekara ta 2021. Kafafen yaɗa labarai da dama sun ce an kashe akalla mutane 50 a harin na sama. Zaw Min Tun ya ce wasu da aka kashe mambobin PDF ne, yayin da kuma ya tabbatar da an kuma kashe hadda fararen hula. Daga ƙarshe gwamnatin Taliban ta faɗa a yau Laraba cewa matakin haramtawa matan ƙasar aiki a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya Afghanistan wani sha'ani ne na cikin gida da ya kamata dukkanin ɓangarori su mutunta. Hukumomi masu tsatsauran ra'ayi sun yi martaninsu na farko mako ɗaya bayan dokar haramci da aka yi wa matan Afghanistan da ke aiki a Majalisar Ɗinkin Duniya ta soma aiki. Haka kuma martanin ya zo ne kwana ɗaya bayan ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Kabul ya sabunta yin alawadai da wannan dokar da suka ce ta saba ka'ida, kana suka yi gargaɗin cewa za ta iya sa majalisar ta dakatar da ayyukanta a ƙasar. Daular Musulunci ba tana son kawo tarnaƙi ne ga Majalisar Ɗinkin Duniya ba, in ji babban mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid a cikin wata sanarwa a yau Laraba. Yana mai amfani da taken gwamnatinsu ta mazazalla.
Gai da Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara a Najeriya, inda a daidai lokacin da wasu 'yan siyasa da malaman addinai a ƙasar ke furta kalamai da ka iya kawo hargitsi ga shirin kawo sabuwar gwamnati a watan Mayu mai zuwa, domin rashin jin daɗin yadda sakamakon zaben watan Fabrairu ya kasance. Masu ruwa da tsaki a fafutukar wanzar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasar sun buƙaci 'yan siyasan da malaman da su tabbatar da wanzuwar zaman lafiya. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Halima Abdurrahman ta haɗa mana.
Ƙungiyoyin fafutukar wayar da kan 'yan ƙasa tabbatar da zaman lafiya da kuma neman adalci wajen kula da muhalli da suka hada da SPEG, CDE da kuma AFP wato Africa for Peace a Turanci sun yi wannan kira ne a wani taro da ya gudana a birnin tarayya Abuja. Suna mai cewa kama da yayi dukkan waɗanda ba su ji daɗin yadda aka gudanar da zaɓe da bayyana sakamakonsa ba su bi hanyoyin da suka dace na shari'a wajen miƙa koki da neman abu musu kaɗan su, ba wai yin kalamai da ka iya tada rikicin ƙabilanci, addini da kuma ɓangaranci a Najeriya ba. A cewar Malama Farida Sani Kambra, mamba a ƙungiyar mata masu ilimi a fannonin rayuwa daban-daban ta Najeriya, reshen jihar Kano, Najeriya ta fi ƙarfin kowane mutum ɗaya.
Zaɓe a Najeriya an alhamdulillahi an yi shi yadda ya kamata. Idan wani a cikin waɗanda suke da ƙorafi sun ga zaɓe bai musu ba, mu abinda muke gani ya fi cancanta shi ne su je kotu wanda za su gabatar da kansu a ba wanda ya ga ya dace haƙƙinsa. To, amma da kansu ya ba za su je su zauna, ana da wata manufa ta interim government. Ta shigo ta yi wani abin da suke da bukata dama tantan. Wannan wani abin ne daban wanda dama an riga an mapping din shi out kuma ake so a aiwatar da shi. To, sai aka zo da shi kuma bayan zaɓe. To, mu a matsayinmu na wani organization, mu Najeriya ce a gaban ta zaman lafiya da za a yi a cikin ƙasa. Mu mun san cewa Najeriya ta fi ƙarfin kowane mutum ɗaya, kuma saboda wani mutum ɗaya ba za a tada hankalin jama'a ba. Saboda haka mu muka fito muke gaya wa 'yan Najeriya da timin youth su janye daga wannan hali na rashin ba'a da ake yi.
Ambassador Ibrahim Wayya ɗaya ne daga cikin jagororin ƙungiyoyin da suka shirya taron faɗakar da 'yan Najeriya, yana mai cewa
makasudin mun shirya wannan taron shi ne mu ba wa 'yan Najeriya hakuri, musamman su 'yan siyasa waɗanda suke a cikin ɓacin rai sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa wanda ba su ji daɗin yadda abu ya kasance ba, kuma mu ji hankalinsu haɗarin da yake tattare da yin wasu abubuwa da zai iya haddasa fitina a Najeriya. Akwai buƙatar su fahimta cewa buƙatar 'yan ƙasa ta zaman lafiya ta fi girman buƙatarsu a matsayinsu na wanda suke so su jagoranci kudanci Najeriya. Saboda haka kada ɗabi'u na wani a cikin su ya zama sanadiyar haddasa fitina a ƙasar nan, musamman ƴan siyasa manya wanda suka yi takara, irin kalamai da suke yi wanda zai iya haddasa fitina, sannan da kuma wasu malamai ma na addinai wanda su ma suke irin wannan kalaman wanda zai iya tunzara mutane. Kuma yanzu muna cikin wata gaba da wato kokari muke yi mu tsallake wannan saradin na wannan zaben da aka yi. Saboda haka ƙasa tana cikin wani yanayi da tana buƙatar addu'a, tana buƙatar haɗin kai da 'yan ƙasa, tana buƙatar shugabanni su fahimci cewa rayuwar ƙasar da zaman lafiyar ƙasar ya fi girman buƙatar su. Tun shekara ta 2015 ake yi wa wannan ƙasar hasashen cewa za ta iya rugujewa. Muke ta tsallake wannan saradin cikin ikon Allah. Saboda haka yanzu ma mu yi kokari mu ga yadda zamu yi mu tsallake wannan saradin tare da kowa. Wannan kuma yake ganin an masa ba daidai ba a zabi ya je kotu.
A wani bangare kuma Comrade Mulada Sharif da ke zaman jagoran cibiyar tabbatar da zaman lafiya da neman adalci wajen kula da muhalli wato SPEG cewa yi.
As a people, as a nation, we need to be calm. The election has come and gone.
Ganin yadda wannan shine karo na bakwai da ake gudanar da manyan zabuka a Najeriya, mu ba zai zama na ƙarshe ba. Baya da cewa an riga an wuce babban gudanar da zaben wannan shekara a matsayin su na 'yan Najeriya, kamata yi a rungumi zaman lafiya saboda ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa na da muhimmancin gaske. Yana mai yin kira ga 'yan takara da suka fada zabi da su ci gaba da bin kadin su a kotu, su kuma yi kira ga magoya bayan su da su mutunta yarjejeniyar zaman lafiya na kwamitin NPC da jam'iyyun suka rattaba hannu a kai a watan Fabrairu don gudun tada fitina a ƙasa, saboda Najeriya za ta ci gaba da zama a matsayin ƙasa bayan watan Mayu.
We not end Nigeria in May 29. Nigeria will continue.
Idan ana iya tunawa dai, an gudanar da babban zaben da ya samar da sabon shugaban ƙasa da mataimakin sa da kuma 'yan majalisun tarayya a Najeriya ne a ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023 da muke ciki ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari wanda ke ƙarasa wa'adin mulkin sa karo na biyu. Lima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, an gaishe ki Halima Abdurrauf da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, yanzu kuma sai shiri na musamman akan sana'ar kabu-kabu wato okada a shiyar kudu maso yammacin Najeriya da Hassan Umar Tambol ya haɗa mana.
Aikin kabu-kabu ko okada, kamar yadda aka fi sanin sa a shiyar kudu maso yammacin Najeriya, aiki ne da matasa ke yi don dogaro da kansu. Ko da yake rashin yawan kuɗin naira a hannun jama'a ya so ya dakushe aikin na okada a can baya, sai dai a halin yanzu abin ya fara dama, inda wasu masu sana'ar ta okada suka ce lamarin yayi dama, ana samun kuɗi ga hannun jama'a.
Salamu alaikum.
Me sana'arka?
Okada.
Yaya sana'ar okada ke tafiya a halin
a yanzu? Gaskiya sana'ar okada alhamdulillah, a gurin yanzu duk wanda ka dauka yanzu zai kawo ma complaint din cewa wani transfer kashi ne, magana kashi ce yanzu ba magana transfer. Ga ni'ima dai ta riga ta sauka tun da ana ruwa, gaskiya ana aiki, sai dai mutum ya yi zaman ne bai ni yanzu ba.
Yanzu a yi ni kana daukan mutum nawa akan okada?
Tun ba zai iya cewa ga bakin iya al'umman da yake daukawa ba a yi ni, in dai ba ƙarya mutum zai yi ba, ya danganci daga yanayi. Ba zai yi ba a ce tun da sai mutum hilisau mutanen da yake dauka, ai ba sa lisuwa.
Yanzu a ce ka ta jiya talata kamar mutane nono ka doka ko kuma nono ka yi aini?
Gaskiya a jiya alhamdulillah gaskiya na samu kuɗi a ƙarance, gaskiya jiya ina samun 700 ga yanayin aikin nan. Kaga jiya ruwa ka yan ana ruwa, gaskiya ai aiki, sai dai in mutum ya lahi kawai bai niyan fita ba.
To ƙarancin kuɗi a can baya ya dame ku?
Wallahi ya dame mu dan, wallahi in ma baka ta haitsa ba kanka na abinci ma sai sun matse.
Ba ku samu fasinjoji ne koko?
Wallahi babu, kowa na gida ne kwance, za a yi maka fasinjoji
saboda rashin kuɗi?
Saboda rashin kuɗi, wallahi kowa ne ta kai ne ya kai, ba kowa ke fitowa ba, in ba da gaba ya bada al'amarin ya warware.
Yanzu kan mu yana tafiya salon allo?
A yanzu gaskiya alhamdulillah, da bale yanzu ma aikin macin sallan gare yanzu gaskiya jama'a sun fito sosai, ana aiki bakin gurgudu gaskiya.
Ni ana cewa Muhammad Wasagu.
Kai ma mai sana'arka?
Kada.
Kada dai kana aikin okada?
Na daɗe gaskiya ina aikin okada.
A wani gari ko wace jiha ka fara okada?
Sokoto ne fara okada.
Kamar shekara nawa yanzu?
Shekara biyar.
To me ya baka sha'awar shiga aikin okada?
Abin da ya ban sha'awar shiga okada, abokaina sun ka jawo ni ga wata sana'a. Lokacin na saya mashin, lokacin ba ruwa na da okada, suka ce in kama okada. Ni ce to ai ban saya da zan yi okada, tunda bai iya aiki cikin gari lokacin, suka ce in zo mu je za su koya min ɗan rinƙa ina zuwa kusa-kusa har in san gari. Ni bi su har ni san gari, ni zama ɗan ƙasa can to can kuma wasu abokanmu suna zuwa nan Lagos, suka ce kuma nan bai in zo mu je Lagos, tun biyo su kuma muka zo Lagos. Muna dai har yanzu dai ga mu nan dai ga mu Ibadan muna ai kuma Allah ya so yanzu kan Allah ya kawo walwala komai yana zuwa daidai Allah ya so.
To a can da wace sana'a kake yi kafin ka shiga harka Okada?
To lokacin gaskiya ina kiwon dabbobi shan.
Yanzu ana iya cewa wannan sana'a tana biyan ma bukata?
Gaskiya tana biyan bukata tunda duk yalla lurar da ka dauko kana iya samun 10,000 gai ne kuma kana yabar da su gai ne su biya ma bukata bai hana gobe kuma Allah ya sauka hita Allah ya baka kuma
da a ce ka kwatanta da a can da lokacin da kana Okada a can birnin Shehu Sokoto da kuma yanzu da hakinan a birnin Ibadan wani lokaci ne kafi samun kuɗi sosai?
To a gaskiya lokacin muna Sokoto lokacin kasan lokacin kabo-kabo ba irin nan bane kurmi don Sokoto lokacin akwai alha Okada sosai. To nan Ibadan ko gaskiya ka samu canji yanayi da dai rabaina da Sokoto yanzu shekara na 6 kenan.
A can da nawa kuke ɗauka mutum guda a kan Okada?
Can Sokoto kan da Allah da inda ka ɗauke mutum naira 50-50 ne.
To yanzu a nan Ibadan fa nawa kake ɗauka mutum a kan Okada?
To gaskiya yanzu Ibadan ba ga naira 50 babu aikin 50 daga 100-200 abin da ya yi sama.
Ka taɓa koya ma nuna aiki na Okada?
Gaskiya da yawa waɗanda na koya ma aiki kuma da yawa waɗanda na kawo garin ga sanadiyata sun ka to sun ka ci amfani suka ci arziki garin ga.
Kamar ba mu mutum ɗaya ko biyu daga a cikin waɗanda ka koya ma aikin Okada a nan Ibadan?
To na koya ma Ali, na koya ma Bande, na koya ma Abdullahi, koya ma wani yaro ana ce mai Umaru.
Sunana Abule Chairman, kai shugaban ƴan kabu-kabu. Insha Allah akele kara Ibadan mutane da yawa na jin tsoron hawan kabu-kabu domin suna ganin cewa kabu-kabu yana da hadari. Kai a matsayin ka na shugaba da kai da mutanen ka kuna ganin haka nan?
To mutane suna ganin haka ne, ba a taro an ka zama ɗaya ba, lalle a cikin kabu-kabu waɗansu suna sadewa su shiga kabu-kabu su yi cuta, masu mugun gudu, masu mugun hali suna shiga su ci mutane a cikin Okada. Akwai su mumun sani saboda mu makanmu ana cutanmu a cikin haka ɗin. Akwai masu ɗaukar mutane su gudu da kayansu, akwai masu ɗaukar mutane su kira yin Okada su gudu da hundojinsu, kaga duk wannan akwai. Akwai kuma masu son Okada suna son su ɗauke ka a kansu an sha abinka, duk wannan akwai su.
To a wannan yanki da ake shugabanci kun taɓa samun wannan haɗari kamar ɗan Okada ya ɗauki fasinja ya tsere da kayansa?
Muna samu sosai, muna samu akasari, muna jin wannan abubuwa a yankinmu don wasu shamomi daga ciki suna tuwa su kamuna bayani an to Boston ɗinsu wani ɗan Okada ya tuwa a matsayin Okada an ɗauke shi ya bi hanya ya gudu da kayan mutum a wannan Boston a ce wai nan an ka ɗauke shi. Kaga ire-iren wannan duk muna samu ne.
Me za ka ce a game da masu tuƙen ganganci?
Gaskiya zamani ya canza, waɗansu suna shaye-shaye kamin su shiga Okada, kamin su hara Okada. Kaga ire-iren wannan duk bai da kyau, kuma a sosai muna yawan jan kunne kamin Okada ba hauka bane. In za ka hau Okada to ka san aikin da kai, saboda muna yawan samun matsaloli. Mutum ya tafi buge bayan mota mu je mu ɗau rigima da masu mota, muna samun matsaloli. Mutum kawai ya tafi buge wani, in an ka duba kuma duk shaye-shaye ne. Kaga wannan muna yawan jan kunne akan wannan, muna fuskantar wannan gaskiya.
Da a can baya lokacin da ba a yi niyyar a canza samfarin kuɗin naira ba, da yanzu da aka canza samfarin kuɗin naira ko da yake ana amfani da tsofaffin, wani lokaci ne kafi yawan mutane mambobi a cikin wannan aiki na Okada?
Kai lokacin da ba a kawo canjin kuɗi ba gaskiya alhamdulillah duk wanda ake sakiya mun saki, saboda Okada da gani mu ba mu rena shi a cikin mun yi aure, mun yi aihu, mun sai hilaye, sai dai Allah bai ba mu ikon gina ba. Amma waɗanda duk da ka gani mun yi su a cikin Okada, don haka kaga mu ba za mu kushe Okada ba, ko ba gane ba.
To idan ka kwatanta da can bayan da yanzu, wani lokaci ne kuka fi damawa?
To yanzu lokacin canjin gadi ya taho, wani ma sai ya kira ka ya ɗauke ka sai ka taya ce transfer, wani ma haka bugin transfer zai ma sai ka taho Allah ɗin iska ne ba komi. Kaga tunan ya cuce ka a ina, ai wannan lokaci gaskiya an cuce mu da dama, wallahi an cuce mu a wannan lokaci, mun yi wahala wallahi. Zaka zo ka sai mai da tsada ka taho aiki kuma ka tarali babu wani abin da zaka yi, su ma ba su da account ɗin Okada. To in ka ce musu transfer ya za su yi su ɗauke ka tunda ba su da account. Akan haka ma an sha samun matsaloli sosai dangane da ɗan Okada passenger, za ku zo ku ɗora dragi lokacin da zai hawa bai ce ma transfer zai ma ba, sai ka kai shi ka aje ce ma transfer. To kaga ire-iren wannan mun sha fama da shi sosai wallahi billahi.
To kudi sun dan fara wadari tsakanin hannayen jama'a, yanzu kun samu sauki?
Gaskiya an fara walwalewa, amma har yanzu ba kamar irin da ba, don har yanzu ba a rasa wa'anda ka cewa transfer har yanzu nan akwai su.
Shiko wani mai hawan Okada a birnin Ibadan cewa yayi
lana kare Ali Buka.
Kana hawan Okada?
Ina hawan Okada sosai.
Daga ina zuwa ina hake hawan Okada?
Ina har ina dauka Okada shata ma cikin gari, wani lokacin ina neman mota haka. sai ta yawo a cikin gari saboda an ka hau taxi ba biya ma bukata.
To yanzu ana fama da rashin kuɗi ga jama'a a hannu, idan ka dauke dan Okada shata ko kuma ka hau kuɗi yake bashi?
To gaskiya yanzu kwana biyu tunda aka fara wannan kashi lazin nan gaskiya ban hau Okada zuwa gari ba, amma gaskiya yanzu abun yayi dama kamar sati biyu uku da ya wuce na mun yayi amma yanzu gaskiya yayi dama saboda ana dan samu kashi karan karan.
Amma yan Okada suna zargin cewa wasu in san hau hafada ake yi ba su cewa ba su da kuɗi sai an hau, sannan sai su ce ai ba su da kuɗi sai su targe ma tsakaninsu da mai Okada.
Ko kanin ka ne wallahi ya hau Okada ya canja kenan wallahi tallahin ba kara kuɗi ba ruwan sa kana karewa zai jibe kansa gefe can.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal.
Ya na nuna sosai cikin wahala da talauci, abinda ake ce mabakin talauci ja dukkanin ranci. Tunda uwata ta kai ni wannan makarantan, ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni, ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kima. Da dorina ake mini bulala mai baki biyar, wato in yaran sun yi barna na ce ba ni bane, ni ne shi an min bulala. Kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi. Tunda aka kai ni nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara daidai 25 nike biyan kudin ɗaki. Zan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti, in biya kudin ruwa, in biya kudin laiti, in biya kudin ɗaki, in kuma nemi abinda idan na haihu zan cire kaina asibiti, in kuma nemi abinda ina haihu zan sayi rago in bayar a ce miji na ya sai ai sunan ya. Na dafa wake na kuda ya kama, na kuma dafa wake, na kuma aza wake ina tallan nana kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti.
Kallabin shirin na wannan makon, Fatima Muhammad Watara da ake walakabe da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa. Kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo, ke ma kina iya shiga wannan shirin. Murya Amurka, duniya a tafin hannunki.
Mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldozer.
Madalla, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Ridwan Abbas a Ghana.
Wasanni a takaice.
Wasa na kasar Ghana Muhammad Kudus ya bayyana da imanin da yake da shi wata ran zai iya lashe kyautar zakaran ɗan Afirka na shekara. Dan wasan tsakiyar Ayase dai bana sai sambarka ya samu sa'an kakan nan inda ya zura kwallaye 20 tare da bayar da taimako biyu cikin wasanni 41 na duka takarkar da ya shiga. Haskawan Kudus ya jawo masa farin jini wurin manyan kungiyoyin wasanni na Turai irin su Manchester United da Liverpool. Me shekara 20 da ya tafi Ajax daga Netherlands a shekara 2020 ya ci nasarori daban-daban wa club na Dutch, kuma yanzu haka suna kwararin lashe kambin kakan bana. A cikin wata hira haka na Jazz TV Axe Pro an tambaye Kudus ko yana tunanin yuwan ya lashe kyautar dan wasan Afirka na shekara, inda ya amsa da kwarin gwiwa yana fadin na yi imani komai mai yuwa ne cikin duniyan nan da na haka zance eh zabi ne na Allah wata zan iya lashewa. Dayan tauraron ɗan wasan Ghana Andre Ayew ya taka rawan gani a fagen kwallon duniya da irin nasarori da ya samu a kan filin wasa da wajen fili. Bayicin ɗaukansa a matsayin ɗayan raunannu na ɗan wasan Afirka na duk lokaci, gudunmawar Ayew ga kwallon Afirka ya gawurta. Ayew da yanzu yake yi wa Nottingham Forest wasa na dab da yin daidai da Robertson a tarihi a yawan yin wasa a gasar cin kofin Afirka ka Afcon. Dan wasan na Ghana ya yi wasa a gasanni 7 kuma ƙarin wasa ɗaya rakin yake bukata ya yi daidai da Son wanda ya yi gasa 8. Abinda ya fifita Ayew shi ne na ci wasa a kan fili. Ya shugabanci kungiyar wasan Ghana, ya kuma yi wasa a fagage daban-daban, ya nuna jurewa da iya shugabanci. Shi ne dan Afirka na farko da ya yi captain din Afirka ta ci kofin duniya na ƴan matasa ƙasar shekaru 20. Gagarumin nasarar da ta dawwamar da matsayinsa a tarihin kwallon Afirka. Kocin ɗin Black Stars Ghana Chris Hughton ya bayyana imaninsa akan abin yadda ƴan wasansa za su iya yi a dalilin nasarar da ya samu tun da ya kama aiki. Tsohon jagoran Brighton din a cikin watan Fabrairu aka naɗa shi kocin Black Stars, kuma ya jagoranci kungiyar wasanni biyu da ta yi cikin watan Maris da ƙasar Angola a wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2023. Kungiyar ta yi nasara ɗaya ta yi baran-baran ɗaya ƙarƙashin ikonsa a cikin wata kira. Hilton ya ce ya hangi azama wurin 'yan wasan na son su yi nasara a lokacin, yana mai ba da shawara ga kungiyar. Ƙasar Sudan za ta iya yin wasan ta zagayen farko da Gambia cikin watan Yuni, da yake magana da 'yan jarida jiya bayan ya binciki filin wasan Sudan ɗin. Mataimakin shugaban hukumar ƙwallon Sudan Charles Oduwar ya bai wa 'yan kudancin Sudan ɗin tabbaci cewar zuwa ƙarshen watan Mayu za a yi bukin buɗe filin wasan a hukumce. An klabin ligin ɗin ƙasar Zambia wato Constantine Dynamos sun nisanta kansu da zargin cewar suna jan ƙafa wurin kammala aikin Salwezi Independent Stadium. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
An gaishe ka Ridwan Abbas. To bari kuma mu saurari karatun Alkur'ani mai tsarki.
Ismi Aisha Muhammad Zawal, ana ɗalibat min madrasatin Malam Adamu Idris a Wanka, Jimina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhihum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna min al-muqsirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaqu fis suri fata'tuna afwada wa futi'atis samaa'u fakanat abwaaba wa sayyiratil jibaalu fakana sawaaba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba laabisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wa la sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wufaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulli shay'in ahsaynahu kitaba fazuqu falam nazidakum illa azaba sadaqallahu al-azim.
To masu sauraro, masha Allah, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaicen, asibitoci a Kamaru suna samun karuwar masu fama da cutar dundumi wanda ake kamuwa da ita a dalilin cizon wasu kudaje masu yada kwayoyin cutar. An tura ɗaruruwan ma'aikatan jin kai zuwa yankunan karkara da suke bakin ruwa domin karfafa mutanen da suka kamu da cutar gwiwar neman magani. Onana ya ce har yanzu baya gani, duk da cewa wani mai maganin gargajiya ya bashi magani bayan da ya kamu da cutar tsawon watanni. Yau Laraba, jami'an ƙasar Ukraine sun yi alawadai da Rasha bayan wani hoton bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunta da ke nuna wani mutum a cikin kaki yana yanka kan wani mutum wanda tufafinsa suka kunshi wata alama da sojojin Ukraine suke sakawa. Kamfanonin dillancin labarai ba su kai ga tantance sahihancin hoton bidiyon ba. Wata tawaga daga Iran ta isa Saudi Arabia a yau Laraba domin share fagen sake bude hulɗar diplomasiya, yayin da kasashen biyu na yankin Gulf da ke adawa da juna suke shirin daidaita kawance shekaru 7 bayan da suka sami sabani. Sanarwar ta zo ne 'yan kwanaki kalilan bayan da ayarin Saudiya suka kai Iran wannan irin wannan ziyara a babban birnin Iran sakamakon wani taro mai cike da tarihi tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen biyu a China, waɗanda suka sha alwashin kawo kwanciyar hankali a yankin mai fama da rikici.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta kaya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe da ya bada umarni da injiniyanmu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma'assalam.